الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد غديا تتبت على الله تبارك وتعالى تلك من دنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Laraba 9 ga watan Rajab shekara ta 1433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 30 ga watan 5 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Alkur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 7 a bangaren lissafi suratul a'raf kafin darasi ne yau ba laifi idan da ɗan tambayoyi suna iya gabata na'am wanda kasancewar a irin wannan lokaci akwai rangwame na Allah subhanahu wa ta'ala game da bayinsa muminai shine dangane da hada salloli biyu masu tarayyan lokaci imma az-zuhr da al-asr ko kuma magriba da isha sababin da ke sanyawa a hada tsakanin salloli biyu masu tarayyan lokaci a irin wannan lokaci na damana ko kuma lokaci wanda yake na tsananin sanyi ko kuma lokaci wanda yake na guguwa da ma sauransu duk abinda zai iya jefa musulmi a cikin kunci dangane da yin kowace sallah a lokacinta to an bashi damar da zai hada tsakankaninsu imma az-zuhr da al-asr ko kuma magriba da isha shi kanshi hada tsakanin salloli biyun imma ka gabatar da su a farkon lokaci ko kuma ka jinkirta ita az-zuhr kenan sai ka hada ta da al-asr a farkon lokacin al-asr haka ita ma magriba da isha kamar yanda hadisi ne sahihi na cikin Bukhari da Muslim da sauran littattafai na hadisi Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yadda ke cewa wani lokaci ana zaune a birnin Madina ba ruwa ba iska da lokacin az-zuhr yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye da aka gama az-zuhr sai aka tashi aka kawo al-asr haka nan da lokacin magriba tayi da aka yi magriba kai tsaye aka tashi aka kawo isha sai aka tambaye Abdullah ibn Abbas me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ruwa ba iska kuma ya hada tsakankanin sallolin nan guda biyu Abdullah ibn Abbas ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka dan kada ya jefa al'ummarsa a cikin kunci ma'ana karantarwa ce duk lokacin da jama'a ta musulmi suka samu kansu a cikin wani yanayi wanda yake na kunci to an ba su damar su hada tsakanin az-zuhr da al-asr ko kuma magriba da isha tare da cewa al-imamu Malik Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa magriba da isha su kadai ne aka iya hadawa amma banda az-zuhr da al-asr amma wannan hadisi kuma raji ne a kan shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakankaninsu. To dan haka kasancewar a irin wannan yanayi na damuna, lokacin da hadari ya gangamo ana kyautata zaton saukar ruwa, to anan ana da damar da za a hada tsakanin azhar da la'asar ko magariba da isha. Yayi ruwa ko kar yayi ruwa wannan ba namu bane, al'amari ne wanda ke hannun Allah, mu iya abin da yake kanmu. In dai mun ga hadari ya gangamo ana kyautata zaton ruwa zai sauka, to ana da damar da za a yi jami. Hali na biyu shine ana tsakiye yin ruwa ko da tsatsafa ne, idan ba a gama ba a irin wannan lokaci za a iya yin jami'in tsakanin azhar da la'asar ko kuma magariba da isha. Hali na uku bayan an yi ruwa an gama galima, wanda in a ce aka yi azhar a lokacin ta jama'a suka koma gida, dawowa lokacin la'asar akwai tsanani a kansu, ko kuma idan aka yi magariba a masallaci aka koma gida dawowa sallar isha akwai tsanani akan jama'a galima, to wannan ita ma dama ce wadda take bada za a iya hada tsakanin waɗannan salloli guda biyu. Kamar yadda bayani ya gabata, in ma duk da cewa a irin wannan yanayi jam'u ta kadim ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, misali a farkon azhar, azhar dai anan mun sani rana tana gushewa a irin wannan lokaci na rani kusan karfe 12 da kusan minti 50, kafin minti 50 ya cika zuwa da minti 40 zuwa da 45 rana tana karkata. To kaddara cewa a karfe 1 muke sallah ta azhar, idan aka samu irin wannan yanayi a kai tsaye idan mun gama azhar sai mu kawo la'asar. Idan magariba ce da isha, farkon idan muka gama magariba take yanke za mu tashi mu kawo sallar isha, kuma anan kiran sallah ɗe tak ake yi. Idan aka yi kiran sallah ɗe tak, amma kowace sallar sai an tada mata ikamarta, domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a Muzdalifa lokacin da ya hada tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci a zamanin magariba da isha, da aka yi kira a farko manzon Allah ya sanya aka tada ikama aka yi magariba, da za a yi isha ba a sake kiran sallah ba tada ikama aka yi. To shine dan uwa yake cewa shin tare da cewa an sunnanta mana addu'a, ita ce du'aul ibada, ma'ana zikiri wanda aka shar'anta mana bayan kowace sallah ta farilla, shin idan aka gama magariba kafin a kawo isha sai an yi wannan azkar din ko kuma isha za a tashi a kawo a ƙarshe in aka yi zikiri da ya wadatar? Zikiri ɗaya tak idan aka yi a ƙarshe ya wadatar, don kasancewar da zaran an salamci iya zikirin da zaka iya yi, zaka iya yin kaman takaitaccen zikiri irin su astaghfirullah 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Kai tsaye sai a tada ladan ya sake tada ikama in ya so a yi sallar isha. To wannan su ne iya damar da take badawa in ma tsananin sanyi, yadda jama'a in sun zo an yi sallah azhar a lokacin ta dawowa la'asar akwai wahala, ko kuma in an yi magariba dawowa isha akwai wahala, to a irin wannan lokaci duka ana da damar da za a yi jami. Ko kuma mutumin da ba shi da lafiya wanda yin kowace sallah a lokacin ta akwai wahala a kan shi, to a wannan sai ya dan jinkirta idan lokacin azhar yayi, idan yayi arwalla sai yayi azhar kai tsaye ya kawo la'asar. Haka in lokacin magariba ta yi, kai tsaye idan yayi magariba sai ya tashi ya kawo isha, ko kuma in lokacin azhar kin ta yi sai ya dan jinkirta azhar kin, sai ya kai ta ƙarshen lokacin ta shine kuma farkon lokaci na la'asar, ma'ana sai ya bar azhar sai kusan karfe 3:30 zuwa da minti 40, a wannan lokaci zai tashi ya azhar. In ya azhar kai tsaye sai ya tashi ya kawo la'asar. Haka magariba sai ya dan jinkirta ta daidai lokacin da hantsin gwagwaro ya fake, ma'ana wannan jan fadawar rana, a wannan lokaci idan ya tashi ya magariba kuma kai tsaye sai ya kawo isha. Misali mutumin da ba shi da lafiya wanda yin kowace sallah a lokacin ta zai zame masa akwai wahala, dadin fa'ida. Haka nan mutumin da yake cikin halin tafiya, misali ku ne yanzu za ku yi dogon bulaguro kamar ku zuwa Maradu ku zuwa Yamai ku zuwa ina ne misali ko a yanzu kun labta kayan ku daidai lokacin magarba koda kuna gari a zauna ko kuna tasha kai tsaye idan kuka yi magarba ta kiyinki sai ku kai isha in yaso kuma ayi tayi ko kuma ku jinkirta ita magarba kin sai kamar misali kusan karshen lokaci kamar 11 ko karfe 9 ko karfe 10 ko 11 ko 12 a wannan lokaci sai ku sauka idan kuka yi magarba kuma kai tsaye ku kawo isha ayi tayi haka kenan azhar da al'asar ma kuna da damar da za ku yi wannan to dan haka matafiyi shi ma an masa rangwamen hada tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci kamar yadda ya gabata a darasinmu na Bukhari kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tafi Tabuka duk kwanukan da manzon Allah ya kwashi anan jami'i yake tsakanin sallolin nan guda biyu masu tarayyar lokaci azhar da al'asar da magariba da isha haka misali muka yi misalin kamar misali malaman wannan operation wanda suke fasa ciki wanda kasancewar aiki ne wanda yana daukan tsawon lokaci wanda idan ana cikin wannan aiki a yanke a zo a yi sallah a koma a ci gaba da aiki akwai wahala su ma irin wannan lokaci suna da damar da in lokacin azhar yayi kafin a shiga kenan wannan kai tsaye in aka yi azhar take yanke a kawo al'asar in yaso ayi tayi ko kuma in kafin azhar aka shiga sai su ci gaba da aikin su sai kaman karfe 3 da minti 40 zuwa da minti 50 sai a fito ayi azhar in aka yi azhar kuma kai tsaye sai a kawo al'asar an gane ku suna da damar da za su jinkirta kuma suna da damar da za su wannan shine sai muka bada misalin kaman jarrabawa da aiki wanda jarrabawa al'amari ne wanda yake na amana wanda kasancewar dole ne a tsara dalibai maimakon a bar wane ya fita shi ma wannan abubuwa ne waɗanda suna kawo matsala akan haka to shi ma kafin a shiga sarkin kamar misali akwai lokacin da a karfe 3 dalibai suke shiga su ma irin waɗannan wanda suke cikin irin wannan hali kenan a lokacin azhar suna iya yin azhar kai tsaye su kawo al'asar in yaso in aka shiga sar kuma ayi ta yi to dan haka shi dai abinda ka'ida iya abinda hadisin ya nuna ba a buƙatar mutum ya maida abin al'ada da ɗabi'a yau da gobe amma in har wani al'amari ya tinkare ka wanda akwai tsanani da wahala akan ka dangane da yanke wannan al'amari ko wata sallah a yi ta a farkon lokacinta to wannan kana da damar da za ka yi jami'i tsakanin sallolin nan guda biyu amma abin da kai ce yau mafi yawan masallace za ka ga magaribar ita za a yi gaugawa a yi wai maimakon a yi jami'i tsakanin magaribar da isha ba a wuce minti 10 ko minti 15 kuma sai ka ji an sake kiran sallah wai isha za a yi wanda ga rangwamen da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana akan harshen manzansa amma kwada kawai ba a yi ba jami'in kuma kowace ba a yi ta ba a lokacin ta ita isha kin bunnan ta aka yi saboda lokacin ta bai yi ba in dai ba jami'i ba za ka yi to bayya halatta ka yi sallah kafin lokacin ta yi farkon magariba sai su yi magariba sai a bari sai zuwa minti 15 minti 20 alhali lokacin isha bai shiga ba kuma a wannan lokaci za a tashi a ce isha za a yi dan haka kasancewar wannan rangwame ne ubangiji ta'ala idan yama bayan sa rangwame ko yana buƙatar su karbi rangwamen sa da hannu biyu kamar yanda hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wai su da yawa za ka ji addu'a ta malam bahaushe wai Allah ka mana da kanka menene ingancin wannan addu'a kware addu'a ce mai kyau Allah ka mana da kanka ma'ana na mika wuka da nama zuwa gare ka ma'ana na dogara gare ka kenan kai mana abin da ya dace kware babu matsala dangane da wannan lafazi Allah ka mana da kanka ma'ana ka mika lamarin ka zuwa gare shi kenan na'am wai misali kai ana cikin sallah kana wil limami sai kai tsammani ya dago daga sujada kai sai ka dago idan ka dago ka ga bai dago ba abinda za ka yi sai ka sake komawa bayan ya dago sannan ka dago kuma babu kabla akan ka ko ba adi irin wannan kuskure liman ya dauke mamamu ba maganar kabla akan ka ko ba adi haka nan a ruku'u kana tsammanin liman ya dago kai sai ka dago sai kaga ashe bai taso ba to abinda zaka yi sai ka sake komawa bayan ya dago sannan ka dago kuma babu kabla akan ka ko ba abi na'am a eh kamar ya yake to wannan abu ne wanda yake da buƙatar dogon bayani wai yanda ake wankan gawa da yanda ake sallar jana'iza wannan karatu ne mai zaman kanshi illa kasancewar a dunkule ma mamaci wanka wannan wajibi ne an gane ku dole ne idan musulmi ya mutu in dai ba shahidi bane wanda ya mutu a bagen daga to dole a yi masa wanka wankan matsayin sa wajibi ne kaifiyar yanda wankan yake ba shi da bambanci da wankan janaba yanda ake wankan janaba haka ake wanke mamaci ko ma mu ce duk wani wanka wanda yake na ibada kaifiyar shi daya iya abin da yake bambanta su niyya kawai akwai wanda yake na dole akwai wanda yake matsayin sa sunna ne an gane ko illa kasancewar shi wanke mamaci ana sanya ganyen magarya kamar misali a na farko haka amma a na ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin cewa a sanya kafur ma'ana turare ne an gane ko wanda hikimar sanya wannan turare yana gaugawar kani jikin mamaci sannan kuma yana hana duk wani kwari ya hau jikinsa saboda shi mumini sawa'an yana raye ko yana mace yana da alhurma an gane ku dukkan gabaguwa na arwalla su ake fara wanke masa idan aka wanke sannan kuma yanda ake wankan janaba a wanke bangaren dama kafin bangaren hagu haka ake masa wanka kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma ummu adiya lokacin da diyarsa ta mutu manzon Allah ya ce ga yanda za ku yi manzon Allah ya ce ku fara da wanke damarta ku fara da wanke gabaguwa wadanda suke na arwalla sannan kuma ku wanke gabaguwa na dama kafin na hagu wankan yanda ake wankan janaba haka ake yi shi sallar gawa ko ita ma dai bayani ya gabata duk da cewa babu lokaci da za mu yi bayani a gulguje na'am wai wace hanya mutum zai bi dangane da gargadin mahaifin shi lokacin da ya gansu akan wasu ayyuka na kuskure hanyar zai bi a nan hanya ce dai kamar zuwa biyu hanya ta farko dai idan zai iya tunkarar su da gargadi da nasiha to da kanshi sai ya tunkare su amma ya kasance a cikin ladabi da girmamawa da darjantawa kuma ka samu wata munasaba lokaci wanda yake dacecce lokacin suke cikin farin ciki da walwala da nishadi kai kokarin gabatar musu abin da yake daidai a shari'a abin da yake ba daidai ba a shari'a ka nuna musu an gane ku ka ce kaji malamai suna faɗa cewa kaza ba daidai bane hanya ta biyu in kai ba za ka iya tunkarar su ba to in ma mutumin da ka san suna jin maganar shi an gane ko mutumin da kuma ya san menene dokoki waɗanda suke na shari'a to zaka iya biyo ta kanshi ka nuna masa kuskuren shi ya zo ya yi musu nasiha akan haka ko kuma ka sayo kasa cikin da yake da bayani akan irin waɗannan abubuwa ka sanya su ringa ji a cikin gida wannan shine hanyar da zaka iya bi amma ya kasance a cikin girmamawa da darjantawa kadan samu lokaci wanda yake tacecce domin ba a kowane lokaci bane ake gabatar ma da mutum nasiha sai an samu lokaci wanda yake tacecce darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen aya ta 63 wadda ƙarshen kissa ce ta annabi Shu'aibu alaihi salam yanda suka kwashe da jama'arsa wanda Allah ya turo shi da sunan ya kirayi jama'ar sa zuwa kadaita shi a cikin ibada tare da cewa ya umarci su su ringa cika zakka idan za su ma jama'a au kuma su ringa cika sikeli kar su tauye ma mutane haƙƙin su kuma kar su tafi a ban ƙasa halin suna masu yada banna Annabi Shu'aibu alaihi salam ya gabatar musu da wannan gargadi kamar yanda manzannin da suka gabace shi su ma haka suka yi illa kasancewar sunna ta kafirai waɗanda suka wuce da waɗanda suka biyo baya kusan ɗici kamar yanda Ubangiji ta'ala ke cewa tashabahat qulubuhum zukatansu sun yi kama da juna wanda inda zaka waiwaya manzannin da wato mu jama'ar mutanen Annabi Nuhu alaihi salam irin amsar da suka bashi duk wani manzo da ya biyo baya haka suka bashi amsa kamar yanda Allah yake cewa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ubangiji ta'ala yake cewa haka al'amari yake dabi'a ce ta kafirai da al'adarsu wani manzo bai taba zo musu ba gabaninka face sai sun ce dan dabo ne ko mahaukaci to dan haka kowane manzo da Allah ya turo ba irin bakar maganar da ba a gaya masa ba har aka zo kan cika makin manzanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala sai yake lallashin sa karya fahimci cewa kan shi faru duk manzon da ya wuce shi ma an fada masa irin abin da aka fada masa kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa qadna alamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunak walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ubangiji ta'ala yace tabbas mun yi sani lalle abinda ake fada maka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace bakanta maka rai yake Allah yace mun san da abinda jama'ar ka suke fada maka yana bakanta maka rai ubangiji ta'ala yace fa innahum la yukadhibuna sani dai mutanen ka fa ba sa karyata ka sun san kai amintacce ne kafin na turo ka a matsayin manzo ubangiji ta'ala yace walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun sani dai azzalamai sune kafirai Allah yace da ayoyi na ne suke musu kai ba sa karyata ka amma abinda ka zo da shi shine suke karyatawa kamar yanda ɗaya daga cikin su ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai yake ce da shi inna la nukadhibuka walakin nukadhibu bima ji'ta mu ba ma karyata ka amma abinda ka zo da shi shine ba mu yarda ba shine Allah sai yake ce masa ai tuntunin manzannin da suka gabace ka an karyata su an cutar da su Allah yake sai suka dau hakuri a bisa karyata wadda aka musu da cutar wadda aka musu har taimakon mu ya zo musu to dan haka kowane manzo da Allah ya turo ba irin bakar maganar da ba a gaya masa ba da cutarwa illa kasancewar ta wani tafi na wani to amma kyaukyawan karshe kamar yanda Allah ya yi alkawari na masu tsoron shi dan haka alkawari ne Allah ya yi manzanninsa da duk waɗanda suka yi imani ubangiji ta'ala ya ce mun dau alkawarin za mu taimaka musu a wannan rayuwa ta duniya kuma da ranar da shedu ke tsayawa shine yini na alkiyama inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad to dan haka shine anan lokacin da Allah ya halakar da su wanda kamar yanda bayani ya gabata Allah ya kama su da nau'in azaba kala uku azaba ta farko ubangiji ta'ala ya sanya kasa ta yi girgiza gaba daya diginnan da komai suka rushe sannan ubangiji ta'ala ya sanya tsawa ta mala'ika bayan haka kuma ga girgije wanda yake na ruwan wuta ubangiji tabaraka ta'ala ya rufe su kamar yanda Allah ya ce fa kadzabuhu fa akhadhahum azabu yawmiz zulla innahu kana azabu yawmin azim to shine a lokacin da azaba ta narkar da su shi Annabi Shu'aibu sai ya juya musu baya wa qala ya qaumi yace ya ku jama'ata laqad ablagtukum risalati rabbi yace tabbas na isar muku da sakonnin ubangiji na sako na farko ne shine ku kadaita shi a cikin ibada sako na biyu ku cika zakka idan za ku ma jama'a awo haka mizani shi ma ku cika kar ku tauye ma jama'a kayan su da sauran sakonnin da Ubangiji tabaraka ta'ala ya dora masa sai yace wa nasihatu lakum kuma na galgade ku dangane da kamu na Ubangiji na in har ba ku gaskata ni ba a matsayin manzo don haka sai yace fa kaifa asa ala qaumin kafirin ta yaya zan samu damuwa da bakin ciki da bacin rai akan halaka mutane waɗanda suke kafirai dan Allah ya halaka kafirai ai babu wata damuwa ga mu'mini domin sun cancanci halaka don haka ku yau Ubangiji ta'ala idan ya saukar da wani bala'i da wata musiba akan jama'a ta kafirai to ba maganar mu'mini ya dan samu damuwa akan haka an gane ku ma'ana musibar ta sauka su suka ja ma kansu wama asabaka min sayyi'atin fa min nafsi duk abin da ya same ka na mugunta to kai ka ja ma kanka in dan uwanka ne mu'mini anan ne zaka ji zafi kai masa ta'aziyya amma duk lokacin da musiba ta fada ma kafiri to wannan sai ma mu yi farin ciki mu yi murna domin wani datti ne Allah ya rage a ban kasa a'udhu billahi minash shaytanir rajim قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أهل وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وبيجي تعالى كيشوا وما أرسلنا في قرية من نبي وبيجي تعالى يشي قبانك كيما زن الله صلى الله عليه وسلم بمتورو دونا النبي a cikin alƙarya daga cikin alƙaryun da suka gabace ku Ubangiji ta'ala yace duk a lokacin da mutanen shi suka ƙaryata shi kenan anan an yi idmarin wata kalma kenan shine fakazzabuhu jama'ar suka ƙaryata shi Ubangiji ta'ala yace illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wa dharra face sai mun kama ma'abuta alƙarya bilba asa'i da tsanani wanda yake na talauci wadarra'i da tsanani wanda yake na rashin lafiya la'annahum yadarra'un dan su kaskanta kai ga ubangijin su su dawo daidai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karbi tubansu wannan aya lalla shine Allah yake ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam kuma sannan akai tsiye yana nuna masa sakamakon duk waɗanda suka ƙaryata manzanni al'ada ce sunna ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala game da annabawan da suka gabace shi shine yace wa ma arsalna fi qaryatin min nabi bam turo da wani annabi a cikin wata alƙarya daga cikin alƙaryu idan jama'ar sa suka ƙaryata shi an gane ko kenan zaka kaddara fa kazzabuhu idan suka ƙaryata shi Ubangiji ta'ala yace illa akhadna ahlaha face sai mun kama ma'abuta alƙaryar bilba asa'i da tsanani wanda yake na talauci an gane ko kamar yanda malaman suka fassara alba'asa shine tsananin talauci abdurra shine wato tsanani wanda yake na rashin lafiya kenan don haka suke cewa shi alba'asa na kasancewa a cikin dukiya shi kuma abdurra na kasancewa kenan a cikin gangan jiki. Ubangiji ta'ala sai ya jarrabe su da irin wannan musiba biyu, dan babu musiba sama da musiba ga rashin lafiya ga talauci. Idan ga rashin lafiya in har akwai wadata to abu ne wanda yake mai sauki, to amma duk lokacin da rashin lafiya ta hadu da talauci to abu yafi tsananta. Shine Ubangiji ta'ala yace illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i, face sai mun kama ma'abuta alƙaryar da suka ƙaryata wannan annabi. Ubangiji ta'ala yace da tsananin talauci wa dharra'i, da tsanani wanda yake na rashin lafiya, la'allahum yadarra'u, dan su kaskanta kai su dawo zuwa gare mu. Wannan na nuna mana hikima ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Duk abinda Allah zai yi to akwai hikima a gargashin sa. Ba haka bane ba ko kawai kai tsaye Allah ya dora musu talauci da rashin lafiya, a'a, hikima anan dan su dawo su kaskanta kai su koma zuwa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Shine yace thumma baddalna makana sayyi'ati lahasana, Ubangiji ta'ala yace sannan sai mu canza wato gurbin wannan muguntawa, rashin lafiya da kunci wanda yake na talauci. Ubangiji ta'ala yace sai mu canza mu maye gurbin da kyaukyawa, shine ga koshin lafiya sannan kuma ga wadata. Hatta afau, har lokacin da suka yawaita, dukiya ta yawaita, ƴaƴa suka yawaita, waqalu, sai ka ji sun faɗa sun ce kad masaba anadarra wa sarra, ai da mun haka zamani yake, yau dadi gobe wahala. Kad masaba anadarra wa sarra, suka ce uwayenmu wanda suka gabace mu, tsananin talauci da tsanani wanda yake na rashin lafiya, haka koshin lafiya da yalwa ta dukiya duka ya shahi mahaifanmu, dan haka irin wannan tsanani da kuke haduwa da shi na talauci da rashin lafiya, kar ya sa ku gudu kar ku ja da baya akan abin da kuke bauta ma abin da kuka samu uwayenku. Dama haka zamani yake, yau dadi gobe wahala. Kenan anan menene kasancewar Allah ya dandana musu azaba da farko, ga talauci ga rashin lafiya. Ubangiji dan su kaskanta kai su dawo zuwa gare shi. Idan tafiya ta yi tafiya ana cikin wannan kunci, Ubangiji ta'ala sai ya canza wannan kunci kuma sai ya zamanto koshin lafiya da wadata. Maimakon su gane cewa wancan kunci da suke ciki Ubangiji tabaraka wa ta'ala ne ya dora musu dan su dawo zuwa gare shi, wannan kuma tsanani, wannan yalwa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi musu wancan kunci dan su gode masa, wannan godiya za ta kai su zuwa kaɗai tashi a cikin ibada. To maimakon su yi haka, junansu sai ya faɗa ma juna cewa kar ku gudu kar ku ja da baya, dan wani tsanani ya same ku na rashin lafiya ko na talauci, ku daina bautar abin da uwayenku suke bauta ma. Sai su ce wa kad masaba anadarra wa sarra, tsanani da yalwa dama ya shafi mahaifanmu, ai ɗabi'a ce ta zamani, yau dadi gobe wahala. Kenan su anan ba Allah bane ya dora musu wannan tsanani kuma ba shi bane ya yi ya kawo wannan wadata, a zamani. Ubangiji ta'ala ya ce lokacin da junansu ya ringa faɗa ma juna haka, fa akhadnahum baghtatan, Ubangiji ta'ala ya ce sai mu kama su kai tsaye ba tare da shiri ba. Ubangiji ta'ala ya ce wa hum la yashurun, alhali ba su sani ba kai tsaye azaba sai ta sauka ta hallaka su. Anan za mu gane bambanci tsakanin mumini da kafiri. Shi mumini kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana halinsa da dabi'ar shi, shi mumini idan yana cikin yalwa da wadata, to wannan yalwa da wadata ho ba ta sanya shi ya yi dagawa ya ga cewa shi ma ya isa, shi ma wata tsiya ne. Haka kuma idan yana cikin hali wanda yake na kunci, bai ya sanya mumini ya gudu ko ya ja da baya daga kan abin da yake na kadaita Allah a cikin ibada. Iya abin da zai yi sai ya dora ma zuciyarsa hakuri ya danne ta akan duk musibar da ta same shi. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ajaban li amrul mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min, in asabatuhu darra sabara fa kana khairan la wa in asabatuhu sarra shakara fa kana khairan la. Au kama kala manzon Allah yake cewa mamaki nake mamaki dangane da al'amarin mu'min, kenan a ajabu ajaban, manzon Allah yake mamaki nake matukar mamaki ga al'amarin mu'min. manzon Allah yace shi mu'mini al'amarinsa gaba daya manzon Allah yace alkhairi ne kuma ba wanda yake da wannan yace sai mu'mini kawai manzon Allah yace idan wata musiba ta samu mu'mini sai ya dau hakuri daukan hakurin nan zai zama to alkhairi ne gare shi duk bala'in da Allah zai dora ma mu'mini in ma rashin lafiya ko kunci na talauci ko wani kangi na rayuwa to mu'mini ba a san shi da kashin hakuri iya abinda zai yi sai ya jimre ya san duk tsananin da ya shiga wannan samun daukaka ne na daraja a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma tsanani bai ya dawoma komai yana da lokaci haka manzon Allah yace idan wata yarwa ta same shi arziki da wadata to mu'mini sai ya yi godiya ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san ba karfinsa bane ba dubarar shi bane manzon Allah yace wannan godiya da zai yi ta zame masa alkhairi domin Allah zai dada masa ni'ima akan ni'imar da yake ciki to amma anan su kafirai gaya lokacin da suka kangare ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala suka karyata manzanninsa Ubangiji ta'ala sai jarrabe su da wani kangi wanda yake na talauci da rashin lafiya menene hikima don su dawo zuwa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala su kaskanta kai bayan haka idan Allah ya dandana musu azaba sannan Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya canza wannan tsanani sai ya zama tuyarwa da wadata da koshin lafiya idan suka yawaita Allah ya kara musu koshin lafiya ga ƴaƴa sannan ga dabbobi da duk abin da ake bukata maimakon su tuna cewa tsananin da suke ciki da Ubangiji ta'ala shine ya yaye musu sannan ya zo musu da wadata maimakon su gode masa sai su mai da abin zuwa cewa kawai dabi'a ce ta zamani yau dadi gobe wahala shine sai suke cewa masawana wa qalu qad masaaba anadra wa sarra ai uwayenmu waɗanda suka gabace mu uwayenmu da kakanninmu tsanani da yalwa ya shaje su amma duk tsananin da suka shiga da yalwar da suka shiga bata saba suka gudu ko suka ja da baya akan abin da suke bautawa na gumakansu shine Ubangiji ta'ala yace fa akhaznahum baghtatan wa hum la yash'urun lokacin da suka ringa irin wannan mummunar wasiya junansu da juna Ubangiji ta'ala yace sai muka kama su kai tsaye ba tare da shiri ba da wata azaba wa hum la yash'urun Ubangiji ta'ala yace alhali ba su yi sani ba dan haka kamun Allah mutum baya da sani sai lokacin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da azaban shi wanda duk galibi wanda suka kare ta manzanni haka Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kama su sai ya ce walau anna ahlal qura amanu da a ce ma'abuta alkaryu wato su yi imani da Ubangijinsu sun gaskata shi wattaqau kuma sun tsara dokokinsa kenan amanu aibi qulubihim suka yi imani da zukatansu sannan kuma gabaƙuwansu suka gaskata imaninsu shine suka tsara dokokin Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine Allah yace la fatahana alaihim barakatin minas sama'i wal ardh wato da mun buda musu wato albarkatu na sama da ƙasa an gane ko walau anna ahlal qura Ubangiji ta'ala yace da a ce ma'abuta alkaryu amanu sun yi imani da Ubangijinsu wattaqau suka tsara dokokinsa menene tsara dokokinsa iya abin da yake su yi abin da yake su dena Ubangiji ta'ala yace sakamako la fatahana alaihim barakatin minas sama'i wal ardh Ubangiji ta'ala yace na rantsi da girma na da buwayata da mun buda musu albarkatu na sama da ƙasa ma'ana sama da ta zubar da ruwa ƙasa kuma da ta fito da tsirrai domin duk wani arziki sababin shi shine ruwan sama an gane ko kamar yanda Allah yake cewa wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun wannan zai nuna mana ashe daidaita akan tafarkin Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine sababi na samun wadata da kwanciyar hankali ga al'umma saba ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala da wazar da dokokinsa shine sababin dukkan wani bala'i da duk wani kunci da duk wani kangi da jama'a take fadawa a rayuwa matukar zamu daidaita akan tafarkin Ubangiji tabaraka wa ta'ala to alƙawari ne Allah zai wadatar da mu sannan zai ba mu kwanciyar hankali da nutsuwa sannan kuma zai kame hannayen abokan gabar mu bayan da za su yi da mu shine makamanciyar ta aita gabata Ubangiji ta'ala yake cewa walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw la kaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im wala adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malu. Ubangiji ta'ala yace da a ce mazawalin tafi sun didita akan tafarkin mu kamar yanda muka umarce su. Ubangiji ta'ala yake cewa da sun ci ta sama da su kuma hakanan ta kasa da su, ma'ana sama da ta zubar da ruwa, kasa da ta fitar da tsoro. To shine anan Allah yace da a ce ma'abuta alkaryu sun yi imani da Ubangijin su, sun tsara dokokin sa, lafatahana alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Ubangiji ta'ala yace da mun buda musu albarkatu ta sama da kasa. Don haka a kullun sakin hanya ake sai a ce wayin malamai su yi addu'a Allah ya kawo arziki a cikin kasa. Wallahi abun ba addu'a bane, dole sai an kama sabani. Mu shekarar dubu muna addu'ar cewa Allah ya kawo arziki da kwanciyar hankali a cikin kasa. Wallahi ba zai zo ba, dole sai mun kama sabani. Sababin samun kwanciyar hankali da arziki a doron ƙasa shine tsara dokokin Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Dan haka kawai baka zo ba a matsayinka ka ce addu'a, ka shiga daki ka yi ta addu'a cewa Allah ya baka da, dole sai ka kama sababi hanyar da ake samun da sai ka yi aure. Haka ba za ka zo ba kawai ka miƙe kafa ka yi ta addu'a cewa Allah ya wadata ka ka samu arziki, dole sai ka kama hanyar samun arziki, sai ka nemi sana'a. To haka in ana buƙatar kwanciyar hankali a ƙasa da duk wani arziki da wata wadata, dole sai an kama sababi. Sababi shine tsara dokokin Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Abu na farko shine adalci. Duk wani azzalimi ayi kokari a kanye hannun shi, duk wani wanda yake da haƙƙi a sadar masa da haƙƙinsa. An gane ko? Shine wannan sababin samun wadata. Shine Allah ya ce da a ce ma'abuta alkaryu, mu ma ku muna daga cikin su, amanu sun yi imani da Ubangiji kamar yanda ake bukata, wattaqau sun tsara dokokin sa. Ubangiji ta'ala ya ce lafatahana alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Allah ya ce da mun buda musu albarkatu na sama da kasa. An gane ku? Sai ya ce walakin kadzabu, sanidi sun karyata manzannin Ubangiji tabaraka wa ta'ala game da abin da suka zo musu da shi. Don haka Allah ya ce fa akhadnahum bima kanu yaksibun, sai muka kama su da sharan abin da suka kasance suna aikatawa. Don ba duka abin da suke aikatawa bane Allah yake kama su da shi. Da Allah yana kama bayansa da abin da suka aikata, to ba wanda zai rage a ban kasa. Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba. Dan haka dan abin da muke aikatawa na sako ne, shine Allah yake daukan wani bangare ya kama mu da laifi. Shine kasancewar, koda kasancewar irin wannan arziki ya samu, sai ka gani kasancewar Ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ya hana a amfana da shi. Me yasa? Saboda kasancewar tuntuna an riga an saki layi. Amma inda zamu dawo mu kyautata imanin mu, mu ringa bin dokokin Ubangiji tabaraka wa ta'ala, to Ubangiji ta'ala zai buda mana arziki ta inda muka sani ta inda ma bamu sani ba. Kuma duk wani abokin gaba Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai mana maganin sa, zamu samu kwanciyar hankali da nutsuwa. Shine Allah yace walakin kadzabu sanidi sun karyata manzannina fa akhadnahum. Ubangiji ta'ala yace sai muka kama su da azabar mu bima kanu yaksibun, a sababin abun ko kuma da sharan abun da suka kasance suna aikatawa na saba mana. Sai Allah yake cewa afa amina ahlul qura, shin yanzu ma'abuta alkaryu sun amince an yi atiyahum ba'suna bayatan, azabar mu ta zo musu a cikin dare, wa hum na'imun alhali suna bacci. Lafazin wa hum na'imun jumla ce wadda take haliya. Wai shin yanzu sun amince ma'abuta alkaryu, azabar mu ta zo musu a cikin dare halin suna bacci ba tare da shiri ba? Ba wanda zai yarda cewa azabar Allah ta zo masa yana cikin bacci. Sai yake cewa awa amina ahlul qura an ya atiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abu, shin yanzu ma'abuta alqaryu za su amince azabar mu ta zo musu wato a lokaci wanda yake na hantsi, wa hum yal'abun alhali suna wargi, ma'ana ana cikin wasanni, an shagala da wani wasanni, azabar Allah kai tsaye ta zo? Idan ka hudda dare ka hudda yini ne ya rage, kenan a cikin awa 24 ba wanda zai yarda cewa azabar Allah ta sauka gare shi in ma yana cikin bacci ko kuma yana cikin wani shagulgullan sa shine to sai Allah yake cewa afa aminu makarallah shin yanzu wai sun amince ma ta lalata ubangiji tabaraka wa ta'ala kasancewar ka saba ma Allah ka ci gaba da saba masa ubangiji ta'ala ya saka maka ido ya kyalin ka wannan kar kai tsammanin cewa ubangiji ta'ala ya manta da kai ma'ana ta lalaci idan kana cikin saba ma ubangiji tabaraka wa ta'ala kaga Allah ya ƙara buɗa maka hanyoyi waɗanda suke na ni'ima to kar kai tsammanin cewa ka sha ta lalaci wanda a Hausa muke cewa mai kamar saki me ake cewa ta lalaci yanzu misali ka samu rago ka turke shi kana bashi abinci wanda kai ka tanade shi ne dan kai laye sai yi tsammanin cewa a kullun haka ne kenan shi kuma akwai lokacin da zai zo karshe to shine anan ubangiji ta'ala yake cewa afa aminu makarallah shin yanzu sun amince ma ta lalata ubangiji tabaraka wa ta'ala sai yace fala ya amanu makarallahi ba wanda ke amince ma ta lalata ubangiji tabaraka wa ta'ala illa alqaumul khasirun sai dai mutane tabbabi waɗanda ba su da rabo a gobe kiyama dan ba kowa yake amince ma diraji na ubangiji tabaraka wa ta'ala sai wanda ba shi da rabo a gobe kiyama shi mumini iyayen da aka san shi in ya saba ma Allah to kai tsaye zai koma zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tuba an gane ko kasancewar ya saba ma Allah Allah bai kama shi da ukuba ba a kai tsaye wannan baya nuna cewa shi mumini ya sha mumini kai tsaye idan ya aikata aiki na sabo to zai koma ya tuba ga ubangijin shi tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون dan ba kowa yake amince ma ta lalata ubangiji sai wanda yake tababbe wanda ba shi da rabo a gobe kiyama dan haka su anan da Allah ya buda ya kama su da ukuba sannan yayi wannan ukuba ya mai musu gurbin da ni'ima sai suka amince ma ta lalata ubangiji suke ganin cewa ai zamani ne yake zawa da dadi da wahala a lokacin nan suka ma junan su wasiyar cewa su dukufa akan bauta ma abinda suka samu uwayensu da kakanninsu kai tsaye wannan amince ma ta lalata ubangiji ubangiji ta'ala sai ya kama su da azaba alhali ba su yi sani ba to shine anan ubangiji ta'ala ya ce shin ku ma abuta alkaru shin za ku amince azabar mu ta zo muku a cikin dare halin kuna bacci ko kuma za ku amince azabar mu ta zo muku a cikin yini a lokacin da kuke wargi kuna shagalce sai Allah ya ce shin yanzu sun amince ma ta lalata ne ta ubangijin su sai ya ce ai fala ya amanu makarallahi illa alqaumul khasirun ai ba wanda ke amince ma ta lalata ta ubangijin sa wato sai mutane waɗanda suke tababbi waɗanda ba su da rabo a gobe kiyama sai Allah ya ce awalam yahdi lil ladina yarithuna al arda shin yanzu bai bayyana ba ga waɗanda suka gaji ƙasa min ba'di ahliha bayan halaka ma'abutanta ma'ana wasu al'ummu sun wuce ubangiji ta'ala ya hallaka su lokacin da suka karyata manzanninsa ku kun zo kun gaje ƙasa ubangiji ta'ala ya ce wai shin yanzu bai bayyana gare ku ba allau na sha'u asabnahum bi dhunubihim Allah ya ce ai da mun su da mun kama su da wani share wanda yake na zunubinsu ma'ana su waɗanda suka gaje ƙasa wasu sun wuce Allah ya hallaka su a sanadiyar karyata manzanni da suka yi to mu mun zo mu mai gurbin kuma muna da labari na gaskiya ga abinda suka ma ubangiji ta'ala ubangiji ya hallaka su to shine Allah yake cewa awalam yahdi shin yanzu bai bayyana ba lil ladina yarithuna al arda ga waɗanda suka gashi kasa min ba'di ahliha bayan hallaka ma'abutanta ma'ana al'ummun da suka gabata Allah yace bai bayyana ba gare su Allah na sha'u da musu Allah ya ce asabnahum bi dhunubihim ai da mun kama su mun damke su ma'ana da wata azaba bi dhunubihim a sanadiyar zunubansu waɗanda suka aikata ubangiji ta'ala ya ce wa nadba'u ala qulubihim kuma mu yi rihi akan zukatansu fa hum la yasma'un ba za su saurari ba abinda ake faɗa musu ji wanda yake na karba sai dai su ji wanda yake na kafa hujja akan su wannan sakamakon kenan mutumin da Allah ya gabatar masa da gaskiya a kai tsaye idan ya karyata kamar yadda wannan aya ta gaba za ta zo to karshe shine Allah sai ya rike akan zuciyar shine nan Allah yace tilkal qur'ana qussu alayka min anba'iha waɗannan alƙaryu mutanen annabi Nuhu ga yanda karshen su ya kasance Allah ya saukar da ruwa gaba ɗaya ya dirmiye duniya ba wanda ya tsira illa annabi Nuhu alaihi salam da waɗanda suka yi imani da shi kuma da iya dabobin da Allah ya sanya ya dauka a cikin jirgin ga adawa mutanen annabi Hud Ubangiji ta'ala ya turo musu wata runduna daga cikin rundunarsa ita ce iska gaba ɗayan su ta halaka su ma tazaru min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karrami ga san mudawa mutanen annabi Salih Ubangiji ta'ala ya sanya mala'ika yayi kuwa gaba ɗayan su suka wayi gari suna gurfana akan guyoyin su suna matacci ga mutanen annabi Lut alayhi salam yanda Allah ya sanya mala'ika ya giggiba alƙaryun ya musu juyin waina ga mutanen annabi Shu'aibu yanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya girgiza ƙasa sannan ya musu ruwa wanda yake girgije wanda yake na wuta shine Allah ya ce masa tilkal qura waɗannan alƙaryu Ubangiji ta'ala ya ce na qussu alayka min anba'iha mu muke baka labarun su an gane ko kai dai da baka sani ba amma dai mu muka baka labarun su kuma wannan dalili ne wanda yake na gaskiyar manzancinka saboda ba ta hanyar da zaka san labarin abin da ya wuce sai ta hanyar wahayi shine Allah ya ce walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati tabbas manzanninsu sun zo musu da hujjoji waɗanda suke masu gamsarwa a bisa gaskiyar manzancinsu domin kowane manzo da Allah ya turo Allah ya karfafe shi da wata mu'jiza wanda za ta zame ma jama'arsa alama ce a bisa gaskiyar manzancinsa shine Allah ya ce walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati tabbas manzanninsu sun zo musu wato da hujjoji fama kanu li yu'minu bima kazzabu min qabl Ubangiji ta'ala ya ce basu zamantu wanda za su yi imani a sanadiyar karyatawa da suka yi gabanin haka a farko manzannin Allah da suka zo musu suka kiraye su zuwa karyata Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada suka karyata manzannin kasancewar suka nemi cewa ba za su gaskata waɗannan manzanni sai sun zo musu da wata mu'jiza amma a ƙarshe wasu jama'a ne wanda aka zo musu da wannan mu'jiza suka ga suka yi imani sakamako ne na Ubangiji ta'ala duk waɗanda suka ƙaryata manzo a farko to koma wace irin aya za a zo musu da ita to bayan da za su yi su imani yanzu idan ka ɗauki mutanen annabi Salihu a farko ya kiraye su zuwa ƙaryata Allah a cikin ibada suka ke suka ce ba za su gaskata shi mushi a matsayin manzo sai idan ya roki Ubangijin shi ya fito musu da taguwa daga cikin fandusi taguwar kuma ta fito da danta kuma taguwar za ta iya shanye ruwan garin gaba daya kuma taguwar za ta iya ba garin gaba daya shi nono yace in har kun nayi haka yace za ku yi imani suka ce yi ya zo da wannan aya amma ba su yi imani ba haka duk manzon da ka dauka haka ya kasance har aka zo cika makin manzanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sai kirawo wata ya saukaye rubu biyu duk wani abu wanda yake na mu'jiza da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da shi ba su yi imani ba dan haka wannan al'ada ce ta Ubangiji ta'ala duk lokacin da bayi suka karyata manzo a karan farko to ko an zo musu da wata aya bayan da za su yi imani an gane ku amma ga waɗanda Allah ya kaddara wato halaka akan su duk ayar da za a zo musu da ita bayan da za su yi imani shine Allah ya ce wa ma tubuni al-ayatu wa nuzuru an qawmin la yu'minun dan haka Ubangiji ta'ala ya ce wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra Ubangiji ta'ala ya ce dan haka muke juya zukatansu dangane da gane gaskiya da fahimtar ta Allah ya ce wa absarahum da magannansu kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yanda ba su yi imani da shi ba a farkon karo to dan haka Ubangiji ta'ala sai yi rihi akan zukatan bayi duk lokacin da aka gabatar ma da gaskiya kake amsa to duk abin da za a zo maka da shi bayan da za a yi ka gaskata shine Allah ya ce fama kanu yu'minu bima kazzabu min qabl basu zamanto wanda za su yi imani a sanadiyar karyatawa da suka yi gabanin haka kenan kafin a zo musu da mu'jiza Ubangiji ta'ala sai ya ce kazalika kamar yanda muka yi rihi akan zukatansu muka hana su gane gaskiya Allah ya ce yadaba Allahu ala qulubil kafirin haka Allah yake rihi a bisa zukatan kafirai duk wanda aka tallata masa gaskiya in yake karba yana yin cewa sai an zo masa da wata alama to ko an zo masa da alamar ba zai karba ba shine sai Allah ya ce wa ma wajadna li aktharihim min ahad ba mu samu rukun alkawari ga mafi yawan su ba alkawarin da suka dauko tun a tsatsan mahaifin su na farko Adam Allah ya ce ba su cika wannan alkawari ba wanda kowa sai da ya dau alkawarin cewa zai kadaita ubangiji tabaraka wataala a cikin ibada zai gudu kokin sa sau da baka kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafili kowa sai da ya dau alkawarin cewa zai kadaita Allah a cikin ibada an gane ko wasu sun cika alkawarin amma wasu sun warware shine Allah ya ce wa ma wajadna li aktharihim min ahad ba mu samu rukun alkawari ga mafi yawan su ba sai Allah ya ce wa in wajadna aktharahum la fasikin tabbas Allah ya ce mafi yawan su mun same su marasa da'a ne ma'ana ba sa mana biyayya wanda kasancewar waɗanda suka yi imani da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala idan aka dangana su ga yawan kafirai ba su kai kashi ɗaya a cikin dari ba wannan dama ita ce kuma al'ada ta ubangiji tabaraka wa ta'ala kangarari sun fi waɗanda suke na ƙwarai yawa tun a wancan lokaci har izuwa kiyama haka ne shine Allah ya ce wa ma wajadna li aktharihim min ahad ba mu samu rukun alkawari ga mafi yawan su sai ya ce wa in wajadna aktharahum la fasikin in anan bi ma'ana kad an gane ko kuma ka dauki kenan in anan bi ma'ana ma ai wa ma wajadna aktharahum la allamu ana sai ka dauki ta bi ma'ana illa an gane ko wa ma wajadna aktharahum illa fasikin kenan ko kuma wa in wajadna aktharahum la fasikin tabbas mun samu mafi yawan su ubangiji ta'ala ya ce marasa da'a ne ba sa mana biyayya nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك